الرجيم من همزه ونفه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna yammacin Lahadi 18 ga watan Ramadan, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga garin Makka zuwa Madina. Na da shekaru 1444, wanda ya daidai da 9 ga watan Afrilu, haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, bisa ga lissafi na Gregorian calendar. Na da shekaru 2023. Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a Masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan masallacin a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja, wato watan Ramadan. Da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu. Har yau dai muna cikin aya ta 172 da aya ta 173 a cikin suratul Baqara, wadda tabbas aya ce mai faɗin tafsiri, ba don da nake taƙaitawa ba ma. To da sai mu canye sati biyu aƙalla muna tafsirin abin da ke cikin ayar, domin ko shugaban masu fasara Alƙur'ani wanda aka saukan ma Alƙur'ani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da fiqhu mai yawa ƙarƙashin wannan ayar da ayoyin da suka zo masu irin ma'anarta. Ta fatar dai muka yi Allah madaukakin sarki ya dace da mu a kan sawaba. Muna bayani kan abin tuta waɗanda suka haramta, waɗanda su ne kishiyar tsayibat, wato alhabisat. Jiya mun yi bayani akan naman jakuna ko wanda akwai sahabbai da dama jiya na ambaci wasu daga cikinsu. Sahabi ba zai kasa goma sha wani abu ba waɗanda suka ruwaito hadisai masu haram da cin naman jaki. Da haka ittifaki ne na malamai cewa naman jaki haramu ne. Sai ɗan kalilan daga cikin malamai da aka samu ruwaya a hannunsu cewa suna ganin anya naman jaki haramu ne, kamar irin Abdullahi bin Abbas. Sai dai wannan fatawar tashi malamai ba su karɓi ta ba. Imam al-Bukhari ya zo da hadisi a cikin sahih cewa lokacin da annabi ya haramta naman jakuna, Abdullahi ɗan Abbas yana sani. Sai dai shi nashi tawili shi annabi ya haramta naman jakuna ne don naman jakuna suna haram, ko kuma a'a ya haramta ne don jakunan suna dabbobin da ke ɗaukar mutane, kada a ƙarama mutane da dabbobi masu ɗaukar mutane da kuma kaya. Shi yana taraddudi. Saboda umumin waɗannan ayoyin kamar ƙulla a ji da fima uriya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu da makamantansu. To muna da cikin bayani ne kan dabbobi waɗanda suke haramun saboda kasancewar su rijisun wato ƙazamta. Mu ambaci alade mun kawo aya inda Allah ke cewa fa innahu rijisun. Mu ambaci jaki mun kawo hadisi annabi ya cewa fa innahu rijisun. An gane? To abu na gaba su ne dabbobi waɗanda suke ƙazamta. Sai dai ƙazamta ba ta dindindin ba. Shi naman jaki da naman alade ƙazamtarsu ta dindindin ce. Duk yadda ka yi da naman jaki ko naman alade ba za ka iya gyara suka ci su ba. Ƙazamta ce ta dindindin wadda Allah kaɗai ya san abinda take nufi. Ƙazamta ce wadda bisa ga mahanga ta shari'a take ƙazamta. Da kana iya hangu mahangar da take ƙazamta sai ka je ka cire ƙazamtar. An gane? To a nan yana cikin ilimin Allah. Shi ya san yadda aka yi waɗannan namomin suka zama ƙazamta. To sai na gaba dabbobi waɗanda suke ƙazamta ne. Sai dai ƙazamtar tana iya gushewa. Ƙazamtar tana iya gushewa. Idan ta gushe sa'an nan a yanka dabbobi a ci naman su. Waɗannan dabbobin su ne ake kira aljallala, wato dabbobi masu cin ƙazamta. Malamai suka ce hiyal hayawanat allati tatagazzabin najasat, su ne dabbobi waɗanda suke kalaci da najasa, ya zamanto abincinsu najasa ne, su ake kira aljallala. Au aktar iltiha'an najasa, ko ko mafi yawan abincin dabbobi ya kasance najasa. Malamai su ke maganganu wata wani ɓangare na Hanabila wanda shi ne mafi yawa a mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal. Yanki mafi yawa sun tafi akan cewa dabba da ake kira aljallala ita ce dabbar da ke cin ƙazamta har warin ƙazamtar ya bayyano ga jikinta, ya zanga kuminta ana iya ganin ko a ji ƙamshin ƙazamta. Inda sauran malamai suka ce a'a, dabbar da ake kira dai aljallala ita ce wadda ke cin ƙazamta, wadda za ta ci abinci na ƙazamta mai yawa, kuma bayan wadda za ta ɗan kila ɗan abincin ƙazamta kaɗan ta ci. A wadda za ta ci abincin na ƙazamta kuma abinci mai yawa. To idan ta zamo haka, wannan dabbar ta zamo abin da ake kira aljallala. Wannan aljallala tana kasancewa minal ibili, daga raƙumma, wal bakari da shanu, wal ganami da ƙananan dabbobi, su ne awaki, tumaki da awaki, wal dajjaj da kuma kaji. wani hawi hada makamantansu daga cikin dabbobi wanda ake cin namansu wa hazihi alhayawanat la yahillu lahamha irin waɗannan dabbobin masu cin kazamta namansu bai halatta wala labanha haka ma shan madarasu nonansu bai halatta a shashi an gane ba a cin namansu ko ba a shan madarasu dabbobi waɗanda suke masu cin kazamta فدوب لكافة المغني نير القدامى المقدسي لكافة المهلا بالآثار نا ابن حزم الأندلسي ذاك جوانه كنت إن شاء الله تعالى فولن ندبودي ما سوشن كزمتا منا ده حديثي عند النبي صلى الله عليه وسلم يهرم تشن ناموس hadithin ya zo ne daga Abdullah ibn Umar annabi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda Abdullah ibn Umar yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an akalil jallala wa albaniha yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da cin dabba wanda ake kira aljallala dabba mai cin kazamta wa albaniha da kuma shan nononta cin naman ta haram ne sa'annan kuma shan nonon ta haram ne cin naman ta ya hada da amfani da dukkanin wani bangaren jikinta ta hanyar ci ko da kashinta ne ka ci ko ka ci jijiyarta ko kuma ka ci fatarta an gane ko wani bangare na jikinta da ake ci duk wani abu na jikinta haram ne ka ibe shi ka ci haka ba ka ta inoninta irin wannan dabbar ka sha shi ma haram ne ina fata an fahimci wannan dabbar da ake kira jallala ita can ga asalin kanta halal ce sai dai abinda ya haramta ta shine cin najasa cin kazamta da take yi yanzu kamar kaji da ake saki irin kajin Hausa ko su je kwararo-kwararo suna shiga cikin magudanan yaruwa suna shiga cikin jirgi suna cin kazamta ya kasance dare da rana kazamtar ita ce abincinsu to irin waɗannan kajin haram ne in an yanka su ka ci namansu an gane wannan ba a cin namansu haram ne to sai dai kuma da baya sabanin jaki da alade waɗanda su namansu permanently haram ne su waɗannan ba permanently yake haram ba idan dabba na cin najasa akwai yadda za a yi akwai yadda za ka yi mata ya zamanto in ka yanka ta naman zai kasance halal a ci an gane malamai suka ce aljallala iza hubisat dabba mai cin kazamta idan aka tsare ta wa ulifat aka ciyar da ita bima huwa tsahirun da abin da yake mai tsalki fa innahu yuhillu zarhiha wato wannan yana halattar da yanki ta an gane fa innahu yuhillu zarhuha wato yankanta yana halatta yankan wannan dabbar yana halatta idan dai an tsare ta an ba ta abinci wanda yake lafiyayye wa akaluha da kuma cin namanta wani sarabu labanuha kuma ana iya shan nononta dabba wadda take jallala mai cin kazamta idan kana son ta zama halal to ka kama ta ka tsare in ka tsare ta ka ciyar da ita abinci mai tsarki in ka ciyar da ita abinci mai tsarki zuwa wani tsawon lokaci to da wannan lokacin ya halatta ka yanke ta ka ci namanta ko kuma ya halatta ka tatsi nononta ka tatsi madararta ka sha ba laifi an gane wannan to idan ka tsare ta kwana nawa ne za ka tsare ta to a nan malamai ma sun ƙara ma juna sani inda da yawa daga cikin malamai kowannensu ya ambaci ra'ayi wanda yake ganin shi ya fi mishi
daga cikin malaman fa minhum man qala thalathati ayyamin akwai wanda yake kwanaki uku ay in habasta ha thalathati ayyamin in ka tsare ta tsawon kwanaki uku kana ciyar da ita abinci mai kyau suka ce to da bakin lokacin ya halatta ka yanka ta wa huwa riwayatun an ahmad wannan kuma riwaya ce wanda aka samu daga imamu ahmad wa huwa qawlu abi thawr kuma shine zancen abu thawr wa qala bihi abu hanifa haka ma imamu abu hanifa da wannan ne yayi fatawa wasu malamai kuma suka ce a'a abi akwai bambantawa ad-dajjaj wa tayr salatan idan kaza ce ko kuma wani tsuntsu to za a aje shi tsawon kwanaki uku ana ba shi abinci mai kyau ba tare da ya ci kazanta ba sa'an nan ne yake halatta a yanke wannan kazar ko kuma a yanke wannan tsuntsun wa shatu sab'an ita kuma akuya suka ce kwana bakwai akuya wanda ake saki cikin jirgi ta je ta cikin kazanta ko ta yi ne cin ledoji cikin bola to ledojin suna kunshe da kazanta wasu suna kunshe da kashi cikin su ko da takardu da kayan kazanta ga sunan daban-daban to irin wannan akuyar ba kama ta kawai ake a kai kasuwa ba in ma ka kai ta kasuwa to faɗa mu mai saye cewa jalala ce in ya saye ya aje ta sai ta kwan bakwai kwana nawa kwana bakwai tana cin abinci lafiyayye ba tare da ta ci kazanta ba sannan ne yake halatta a iya amfani da namanta ya ce wa ma a da zalika waɗanda ko ba wannan ba abin da yake ya fi awaki kamar tumaki da raguna abin da ya fi su girma kamar shanu da raƙuma kenan ko ko kuma sauran dabbobi waɗanda ya halatta a ci namansu sa'annan sun fi awaki da tumaki girma su irin waɗannan dabbobin su kuma ya ce arba'ina wa ma a da zalika arba'ina su kuma sai sun kwan arba'in suna ci abinci wanda yake mai kyau an gane inda ɓangaren malaman shafi'iyya suka ce ka je tsare dabbar kwanakin da za ka ganin cewa kai kanka ka hana tsare cewa najasa ta tafi yadda najasa wadda dabbar ta ci ta fita cikin jikinta an gane Al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba ya zo da hadisi a littafin shi na Al-Musannaf hadisi na 4660 haka ma yana cikin Irwaqul Galil fi taqlid ahadith Manar al-Sabil hadisi na 2504 daga Abdullah ibn Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda cewa Abdullah ibn Umar kana ya kana yuhdisu dajaja ya kasance yana tsare kaza aljallala wadda take mai cin kazanta yana tsare ta salata har tsawon kwanaki uku yana tsare ta sai ta yi kwanaki uku cin sa'annan yake iya yanka ta ci namanta don haka ashe ba kowace dabba ki ake kamuwa kawai a je a yanka ba ko sannan ba abin kirki bane a saki dabbobi su rika cin kazanta kun ga yana iya haramta namansu ko sai dai hanin temporary ne idan an aje su suka ɗauki wani lokaci in kaji ne da tsuntsaye kwana uku in tumaki ne da awaki kwana bakwai in shanu ne da raƙuma kwana arba'in to idan aka aje dabba ta ɗauki irin wannan lokacin ya halatta a ci namanta amma in ba ta cika waɗannan lokutan ba bai halatta a ci namanta ba ina fata an fahimta to bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu cewa ashe akwai dabbobi waɗanda haramcin su yake zama temporary kuma yake tabbatuwa gare mu ashe shari'a ba ta son ana barin dabbobi suna cin kazanta musamman ma dabba ne cin kazanta ba ta gushewa daga wasu shirutota ko shanu idan kana kai su cikin wuri mai kazanta suna kiyo inda mutane suke kashi za su ce wasu kwaya-kwaya na cuta wanda wannan kwayar cutar za ta girgiza, za ta yi girgiza cikin jikin shanu, ta samu wuri ta ɓoye cikin kashi kuma ta fito. Idan ka yanka naman shanun ka je ka dafa ka ɗebo, wannan kwayar cutar tana nan ba ta mutu ba. Idan ka ci za ta shiga cikin jininka sai ta yi ƙyanƙyasa. In ta yi ƙyanƙyasa za ta kasance ta irin tsutsa wadda ake kira Kenya saginata, wata dogon tsutsa ce Kenya saginata. Masu cin naman alade kuma za su iya samun Kenya solium. Masu kuma zama inda karnai ke wasa ko suna taɓin ƙasa inda karnai ke kashi da sauransu, su kuma suna da hatsarin samuwar ƙwayar cuta wadda ake kira Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus akwai su riga sunan ƙwayoyin cutar daban-daban, akwai wanda ma cikin iska ake samu su, tsutsotsi ne. Annabi ya ce in dare ya yi ku rufe ƙofofi sannan ku rufe bakin ruwa, in wani drum ne gare ku tabbatar da ku rufe shi, in wani akushi ne Annabi ya ce to ku rufe wannan akushin. Ya ce domin cikin shekara akwai wani ne wanda bala'i ke sauka, in ya sauka yana iya shiga cikin akushinka, in aka yi sa'a yana buɗe ka yi abinci ka ci ka shiga uku. An gane? In kuma iske ta kunya ta ruwa buɗe zai afka ciki, in kun sha waɗannan ruwan ku da lafiya ta ɗa'ayi ban kwana. Sannan akwai tsutsotsi ma waɗannan waɗanda ƙwayaƙwan suke yawo cikin iska, suna da yawa. Waɗanda suka karanci parasitology sun san su ko? Suna da yawa, ga sunan su luwa-luwa, su gram-conculus medinensis ko? Su tricuria, su wuchereria bancrafti, ga sunan suna da yawa, tsutsotsi ne. An gane? Suna da yawa, tsutsotsi ne ga sunan. Su Ascaris lumbricoides, wanda yake kawo rashin lafiyar da ake kira ascariasis, ciwon nan nakari shi ke kawo hydrated disease echinococcosis daga ƙwayar cutar Echinococcus granulosus. To shi kuma na naman shanu shi ke kawo Kenya saginata, na naman alade shi ke kawo Kenya solium. To ga su nan dai akwai ƙwayoyin cuta daban-daban. Mafi yawancin dabbobin suna samu ƙwayoyin cutar ne ta hanyar su je su kiyo wuri wanda yake bai da kyau. An gane? Ya zan suna cin ƙazanta yana kawo musu wannan. Kaji ma masu cin ƙazanta sukan ciwo rashin lafiyoyi daban-daban. An gane? Akwai shekarun da ma har ake sa a yi ta kisan kaji ko? Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. To daga cikin abubuwan da suka haramta, da na ce shida ne, amma saboda karantarwa sai zamanta na bugunta su. Akwai inda na fitar da na mai da ƙwara ɗaya ya zama biyu saboda karantarwa in ƙara sauƙaƙar da abin. Asali shida ne, amma da na riƙa buɗa su da su a kai kusan tara. Na shida shi ne addamu jini, shi ne damun maskuhun jini wanda yake mai ƙwarara. A ɗibi jini daga cikin jikin dabba a yi amfani da shi a yi wani abinci, wannan haram ne. Malamin musulunci da baki ɗaya sun tabbatar da ba a ɗiba jini daga jikin dabba a yi amfani da shi matsayin abinci, wanda da yawa yau akwai abincota waɗanda suke blood mills ne. An yi waɗanda blood mills ne ana amfani da su a yi taki, wannan bai da illa. An tambayi Muhammad bin Salih al-Uthaymeen irin shukoki waɗanda aka shayar da ƙazamta kamar jini da sauransu, menene hukuncin cin ƴaƴan itace waɗannan shukoki? Ya ce babu laifi. Shuka mukallafa ce, za ka bata babu illa. Sa'annan akwai blood meal wanda ake yi a yi abincin dabbobi, abincin kifaye da abincin kaji. Ya za a yi musu shi ne. Idan suka ci wannan blood meal din, naman su ya haramta? Bai haramta ba. Wanda za mu zo mu ji wannan insha Allahu ta'ala. Sa'annan na gaba, akwai blood meal wanda ake yi da Adam ake ma. Wai yana ka yana samar da iron wanda yake bai da yawan iron cikin jini ne. Wasu an magunguna suke yi. Jini za a samu na dabba a daskare shi a busar da shi. An busar da shi a niƙe shi ya koma gari. Sannan a riƙa ɗiba cokali biyu cokali uku ana sawa cikin abinci ana dafawa. Wai wanda yake cin wannan abincin zai samu yawan wani sinadari da ake kira iron. Tashin farko iron. Wanda iron din nan waɗanda suka karanci biology ko physiology sun san iron component ne na hemoglobin ko component ne na hemoglobin yana ƙarƙashin ɓangare na heme part sannan mun san akwai globin part wanda wannan hemoglobin is attached to red blood cells and is responsible for the transportation of oxygen in the blood. An gane shi yake taimakawa wajen ɗaukar oxygen a zagaya da shi cikin jini. Hemoglobin, akwai myoglobin. Akwai myoglobin, to wannan hemoglobin. So wannan hemoglobin din yana kunshe da iron ƙwarai da gaske. Da haka sun ce is a very good source of iron, blood meal. Sannan yana kunshe da wasu vitamins. Su tare da haka kuma na kunshe da rashin lafiyoyi da cututtuki masu yawa. Wanda kullum rashin lafiya da cutar da ke ciki tana outweighing na amfanin da yake da shi. Domin akwai abincin da za ka iya ci ya baka iron, ya baka duk abin da jini zai baka ko? To shi na shari'a ta ce sam-sam-sam ita ba ta ji ba ta gani game da wannan matsalan cewa jini haramun ne. Ga yan uwana masu fita kasashen waje musamman kasashen yammacin Turai akwai abincota da dama da suke ibar jini su zuba ciki ya ƙara mu abinci ɗanɗano mai daɗi ya ƙara mu abinci yawan iron ya ƙara mu abinci yawan minerals da dama an gane kan haka kasashen suke amfani da wannan abincin da jini to buga musulunci abincin da aka ɗibi jini aka sama aka zuba jini ciki ne to wannan abincin ya haramta bai halatta mutum ya ci shi ba ina fatar an fahimce ni da gara an ɗibi jini an zuba haram ne ayoyin alƙur'ani da yawa sun bayyana muna haramcin jini ko kamar qul la ajidu fima uhiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
كن جاء الله مدرك كن سركنا شوى قل فنامس يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أجد بنسام با فيما أهي إلي تكي أبند أكي من وحيه muharraman abin haramtawa ala ta'imin yat'amuhu akan wani mai ci da ya ci shi illa an yakuna mai tatan sai in ya kasance musai au
harara
kun ga da nassul qur'ani jini haramun ne haka duk wani addinci da za a sa ma jini haram ne kace shi kasashen ture ko zaka ga gasu ne idan ka shiga supermarket abin tuta da dama gasu nan kunshe da jini sannan idan ka shiga restaurant za ka ga abin tuta nan da dama kunshe da jini to jini haramun ne jini ko wani iri ne ina fata an fahimta in dai na karba sunan jini to wannan jinin haramun ne ina fata an fahimci wannan to wannan jinin akwai wasu gabbai cikin jiki guda biyu waɗanda annabi ya kira su da suna jini saboda kasancewarsu suna da kama da jini amma su karan kansu ba jinin ba ne sai dai kuma ya hanji aikinsu za a ga da yawan aikinsu yana fikewa ne kan jini waɗannan gaban kuma su ne ƙoda da hanta hanta tana da amfani sama ga 600 cikin jiki don shi ne masu rashin lafiya ciwo hanta za ku same su suna cikin matsala mai yawa ko tana aiki kan abincin da mutum ya ci carbohydrate nau'in abinci na farko irin su shinkafa su dawa su masara su gero doya su dankali su rake da makamantansu idan ka sha su cikin jikinka za a maishe su wani abu sinadari da ake kira glucose za a zuba glucose ɗin ga cikin jininka idan glucose ya shigo cikin jini aka zubo shi ya yi ma jini yawa yana lahanta jini sannan in babu shi ya yi kaɗan kuma yana yi ma jini lahani don haka dole ne ya zamanta akwai shi ko ba a son ya yi yawa ba a son ya yi kaɗan akwai wani matsayi inda ake son ya daidaitu wannan matsayin ya zama daidai kullum bai yi yawa ba bai yi kaɗan ba so wannan shi ne ma malamai suke kira homeostasis ko malaman biology homeostasis ya zan komi na jiki a ajiye shi matakin da ya kamata a ajiye shi wanda akwai homeostasis cikin Qur'ani sabbi hismar rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa Allah shi ya halitta fasawwa ya jere ta komi cikin halitta wannan glucose din cikin jinin ka ana son yawa ne ya kasance 90 mg per 100 cm blood shine yawan da ake so ya zauna Allah ya jere ta shi wannan yawan idan ya zarta haka nan matsala in ya kasa da haka nan matsala kullu su ake a daidaita shi to an ta cikin jikinka idan take maka wannan aikin in yayi yawa sai ka kwashe wanda yayi yawa excess sai converting din ne ta maishe shi glycogen a wani process da ake kira glycogenesis sai ta mai da shi ta kai shi ta ɓoye cikin stone in cikin stone nata in yayi kaɗan during fasting or hunger starvation then they take converting in glycogen into glucose a process called glycogenolysis sai ta zubo shi kuma cikin jini sai ya dawo daidai ka in yayi ƙasa ma akan zo a komo ga non-carbohydrate source a yi converting ɗinsu su koma glucose domin a raising blood glucose abinda ake kira gluconeogenesis duka dai wannan waɗanda suka yi biology sun san da wannan bayani so an ta aika take yi ne don haka kusan duk minti biyar sai jinin jikinka ya tsaye cikin hantarka ita take kula da abinda ake kira protein metabolism ita take deamination ita take transamination ita take detoxification ga aikace-aikacen da take yi so anta tana da amfani mai yawa kan jini kuma in ka lura launinta ya kama da launin jini haka ma koda ita take tace jini duk sakan na Allah akwai kazamta ta hidari wanda ake zubawa cikin jininka. Idan aka kyale jininka ya dauke wani lokaci zai koma kamar ruwan kwatanni wannan. Zai koma baki mai wari. Don haka sai a rike yana tacewa. To buƙatar a tace din ne shike sa kana da buƙatar ka sha ruwa. In ka sha ruwa da waɗannan ruwan ne koda take amfani ta tace jini. Sai ka fitar da kazamta ta bar maka lafiyayyen jini wanda babu kazamta ciki. An fahimci wannan? So kaga koda ita take ɗaukar wannan aiki ita ma ta yi kama da jini. Sannan aikinta mu'azzam na aikinta duka yana komawa zuwa ga jini. Sai manzo sai Abdullahi ibn Umar yake uhillan lana maytani wa damani. An halatta mana motsai biyu da kuma jinnai guda biyu. To mahallu shahid shine nan jinnan guda biyu ko? Yace fa amma zaman amma su jinnan guda biyu yace fatihal wal kabir sune koda da anta. Koda ya kira ta jini, anta ya kira ta jini, amma kuma halal ne. Jinin da ake nufi na haram wanda in an yanka dabba yakan zubo ko dabba ta yi rauni jinin ya zubo shi ake kira haram. Akwai wasu al'ummomi cikin Afirka in an tafi saniya an ɗibe madara ba a shan madara haka ɗai sai kuma an ɗauki aska an samu tozo ko wani guri na saniya an yanka an soka ta shi da ƙwarai jijiya ta fashe jini ya fito sai a tara jinin sai a gama shi da madara a motsi a riƙa sha. Wanda akwai da commentary da aka yi ana gwada wannan Baturen ma da yake wannan aikin yana faɗin what a beautiful, what a proteinous food is this, what a kaza yana ta tsada abincin yana sai ya nuna ayan abin ƙwarai don me don an zuba jini tunda Allah ya ce jini mai kwarara haram ne to za su yi ta encouraging su yi ta nuna maka mahimmancin da ke cikin abincin jini don ka riƙa ɗiba ka sha. To ba a can jini an gane yana ƙunshe da cirutota da dama yana ƙunshe da matsaloli da dama ciki ne ba a sha. Ina fatan an fahimta. Sannan ko ba mu san ciwon da ya ƙunsa ba tunda dai Allah ya ce ba a sha shikenan samina wa atana mu ba mu yi ma Allah yaji ba mu tambayar Allah mu ce Allah lima don mi ba mu wannan mu ƴan samina wa atana ne mun ji ko mu yi da. Ina fatan an fahimci wannan. Sannan abintoton jinin nan a kiyaye har nan cikin ƙasar mu ana samu shi. Har nan cikin ƙasa ana samu shi. Ba ka sai an kiyaye. To idan aka ce abinci haram ne to sayar da shi shi ma haram ne. To menene hukuncin sayar da jini kenan? Ina waɗanda suke sayar ma kamfanin kaji jini? Ina waɗanda ke sayar ma kamfanin taki jini? Sannan ina masu ba da jinin su asibiti su sayar domin a sa ma wani? Ya halatta ko bai halatta ba? To za ku bi mu in mun kai ga bayani akan musai. Ina da munasaba mai girma da wannan. Zan haɗa shi da wasu dalilai sai a fitar da hukunci. Ka gane in ya halatta ka riƙa ɗibar jini daga mahauta kana kaiwa kana sayarwa ana abincin kaji da shi ko abincin mutane ko abincin kifaye ko kuma aka kai kanka asibiti ka ba da hannu a ɗibi jini an gane. Ko menene hukuncin jinin da ake sayarwa a blood bank ila asibiti ke blood bank ka je ka sayo jini ka samu ɗan uwanka menene hukunci ne na ka sayo jini ka samu ɗan uwanka? Ya halatta a sai jinin ko kuma dole sai an bayar da shi kyauta? Duka amsar wannan tambayi yana cikin wannan bangaren. Sai bangare na gaba su ne abintota na haram kashi na bakwai. Abintota waɗanda suke masu cutarwa da ta asali game yake da guba to amma kuma don a iya bambancewa sai na rabe su na fitar da wannan daban wannan daban domin dukkaninsu guba ne to ma sai ne fitar da waccan gubar wanda mafi yawanci ko baka ita aka yi an baka ne don ka shaka mutu ko ko ka shaka raunana ba abinci bace shi kuma wannan abin abinci ne sai dai yana cutarwa ina fatar an fahimta abinci ne sai dai yana cutarwa wanda ya baka shi ba a mai hukunci daidai da wanda ya baka guba domin guba an yi ta ne mafi yawanci don a yi kisa a halakar wanda ya taba ta'ammali da guba ya san haka ni kaina na taba tsintar kaina yanayi wanda aka sa guba cikin abinci aka bani Allah maɗaukakin sarki ya hukunta cewa ina da kwana gaba bayan na ci abincin na je asibiti kwana 16 asibiti to na san abin da ake kira guba in ka ci da za ta dagargaza komai na jikinka kuma za ka yi shekaru kana fama da ita akwai gubar da za ka yi shekaru lokaci bayan lokaci kana tasowa likitoci dai sun san wannan da sauran masana sun san nau'o'in guban da kuma irin aibi da lahanin da take mace to su waɗannan ba mu kiran su guba saboda abin tota ne na ɗabi'a waɗanda muka saba ci yau da gobe to amma sai dai suna cutarwa don shi ne malamai suka ce cutarwa ta abinci ta abin da ake ci lahu halatan irin wannan cutarwa tana da hali biyu al'ula an yakuna al-ma'kul mudirran li umumin nasi ya kasance abinda ake ci abinci ya kasance mai cutarwa ga mafi yawan mutane ya zamanto wannan abin da an ci shi kwacci shi an san zai samu matsala ga lafiyar shi ko kuma ga rayuwar shi gaba ɗaya kasamu kawaton kasammi kamar abin nan sanmu guba kenan kamar poison fa innahu zarrun muhlikun mai cutarwa ne ko mai halakarwa ko su kun ga shi wannan hukunci ne daban shi dama ba abinci ba ne a saniya na biyu an ya kuna dararu hassan bi shahsi ya zan wannan cutarwa ta wannan abin tana keɓantuwa ne ga wani mutum kuro ya zan abinci kala kaza yana cutar da wani amma bai cutar da wani akwai mutanen da in sun sha madara suna cutuwa cikin madara akwai wata shuga wadda ake kira lactose ai wannan madarar wannan shugar da ke cikin madara da ake kira lactose ai ita ce ke sa madara ta yi yami saboda microorganisms waɗanda ke shiga cikin madara suna ci ne daga wannan lactose ɗin domin su samar da energy sai su yi wani abu da ake kira lactic acid fermentation su kama producing lactic acid acid kuma is sour in taste ko sai madara ta ɗauki yami tsani wannan sai ta kama ta tsani ta kama ta tsani don shi na lokacin da ne magana da yeast na ce an sa yeast yana sa fermentation ya faru in fermentation ya faru ana producing small amount of ethanol which is an alcohol sai wani yake a to ai fura kuma lecture ne ba yake cikin class ai fura ana fermentation cikin ta madara ana fermentation cikin ta kuma annabi yana shan madara kuma kunu ana fermentation cikin ne so kaga sai zaman su kananan yara ma suna kallo suna mamaki so wanda fermentation ne alcohol fermentation ko lactic acid fermentation kaga lactic acid fermentation ne shi yasa zaka ji ai tsami ai kullu in a aje kullumi yake yi lactic acid fermentation ne shi ne ke faruwa ciki sannan madara in ka je ta biza ta yi ko nono ni yake yi duka shi ne furafa a ni duka shi ne an fahimci wannan
na'am
to amma burodi tsami yake yi sai an kasa yi kullum tsami yake yi dangana ka ji tsami yake yi kaga ba ɗan yake yi ba da ka wannan alcohol fermentation na kuma kana jin wayan alcohol da yayi wanda ya san yadda giya take yana jin wayan alcohol an fahimci wannan
na'am
to amma ban ja wannan rigimar ba malamai su je su ke bincike ba aiki na bane to wannan idan muka lura akwai waɗanda in sun sha madara wannan sugar da ake kira lactose milk sugar wanda asalin ta glucose plus galactose ne ko shi ya bada lactose don haka tana under disaccharides akwai monosaccharides akwai disaccharides akwai oligosaccharides akwai polysaccharides so tana under disaccharides glucose ne da galactose monosaccharide glucose fructose galactose mannose ribose deoxyribose xylose lysose dexylose 2-3-dihydroxypropanone da sauransu duka wannan gidansu guda to su ne ake interview glucose da glucose ya bada maltose glucose da fructose ya bada sucrose glucose da galactose ya bada lactose to wannan lactose din in sun sha ba su iya digestion din shi ake kira lactose intolerance so wannan yana zama musu wata rashin lafiya ciki ya kumbure ya kama su samun matsala wani ma za ka ga kaman zai su ma ga ci nan da different symptoms amma sauran jama'a waɗanda ba su da wannan matsala in sun sha ya suke yi in sun sha madara lafiya ne ko to shi irin wannan da take cutarwa haram ne ya sha ta an fahimta akwai wanda ya je asibiti likita ya auna sugar shi ko da aka duba sugar ce ta kai 21 abinda bai kamata sugar ta kai 6 ba ma ta tsallaka ta kai 21 aka kwantar da shi aka yi mai treatment aka yi mai allurai su insulin da makamantansu baya an gama ya samu sauki ya dawo likita ya rubuta mai to daga yau banda cin sugar sugar ta biology ba sugar ce wanda kai ba haushi kake kira sugar ba nau'i ne na abintoci akwai sugar mai zaki akwai marasa zaki mai zaki su ake kira simple sugar da kuma su ake kira simple sugar su ne monosaccharide da disaccharide su a sugar mai zaki sucrose kamar da kike nan ko da makamantansu ga sunan su glucose ne da ake samu cikin su fruit ga sunan duk da inda ka ji zaki to wannan wuri akwai sugar da ake kira simple sugar ciki either monosaccharide or disaccharide su waya akwai polysaccharide wanda ba ta da zaki starch babu zaki glycogen bai da zaki cellulose babu zaki ina ganin ko salivius babu zaki so kana samun suna musamman starch cikin shinkafa doya masara dawa har cikin alkama ma dankali da makamantansu dukkanin su suga ne shi jikinka da an baka da kashi zai mayar da su suga can cikin jikinka shi a matsayin suga yake kallon su za ka za a ce ka daina cin su ya ki daina ci ya dawo Allah ya min ciki na aiko da dai yunwa ta kashe ni gwamma daɗi ya kashe ni haka ya ce da yunwa ta kashe shi dai to gwamma daɗi ya kashe ki za ka ya ci gaba da ci abinci ne rannan sai gashi ya kai kwanci aka fasa aka yi asibiti halshi ya kare bai iya magana idanu sun juye ni kaina na zo dubi ne kuma an faɗa mai an ce su gagare ga shekaru sun gangara an ta sama suke amma ya ƙi bari ko da aka lalaba ina an yi duk abin da ake yi suga ta yi 30 da wani abu ai bai tashi ba mutuwa ya yi mutuwa yayi kaga yan kai mai hukunci irin nas ibn taymiya ya ma kace kai ne kenan ya kace kai ne da kai ne don haka wuce yayi kenan to Allah dai ya tsare don shi rashin sani ne ko
na'am
rufi'a an ummatil qat'u wan nisyan wa mastakruhu alayhi rabbana la ta'khidhna in nasina aw akhtana Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba kuma haka muke fata to akwai rashin lafiyoyi da dama waɗanda ba su buƙatar ci abu kaza in ka ci abu kaza kana iya mutuwa in ka ci abu kaza ciwo na iya ƙaruwa to wannan abu in ka ci shi kada ka ɗauka wai likita ɗai ka saba ma a'a ba likita ɗai ka saba ma ka saba ma Allah domin shi Allah a tsaye ba shi ya halatta maka ka ci duk ko abin da ke kawo maka cuta wannan bai cikin at-tayyibat yana cikin al-hadithat don haka abuna iya zama wa hadith gare ka amma ni tsayyib garan ya zama tsayyib garan ya zama tsayyib gare ka ya zama ni kuma hadith garan ya danganta daga yanayin lafiyarka ya danganta daga yanayin lafiyarka kuma ga munan tsage da hujjoji maganganun tun daga al-Qur'ani har zuwa ga hadisai har zuwa ga maganganun malamai ga munan tsage da su waɗanda ba zan iya juriya ba dole sai na karanta su zuwa gobe ya zama can mu ji abinda malaman suka ce don haka ka san abin tota waɗanda za ka je asibitin masana su zo su bincika su ce maka suna kawo cuta ka san cewa haramun ne in ka ci su ka halaka kai ka halaka kanka kai ka halaka kanka an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya game da sigari yace ai tana cutarwa don haka haramun ne mutum yayi amfani da ita kaga da me yayi amfani cutarwa kun zaka duk wani abu mai cutarwa haram ne kaga a bisa wannan hukuncin ne ai yace zama sigari haram ce in ma ka cire ta in ka sha kai kaza haram ka sha da wani zai ce ai ba ta bugarwa ba dole ki tana bugarwa ba tana cutarwa to tunda tana cutarwa haram ne gare ka to ai akwai ko magunguna waɗanda in ka sha su suna da side effect ko babu su suna cutarwa akwai maganin da gashi ma cirewa yake in ana shan shi ko wasu daga cikin magunguna na cancer akwai magunguna waɗanda rage gani ake yi ana shan su in ka faifaye shan su kana ma iya zama makahu akwai wasu daga cikin magungunan tuberculosis waɗanda suna da wannan effect akwai magunguna waɗanda suna kawo rashin lafiyar zuciya suna sa zuciya ta daina aiki an gane menene hukuncin waɗannan magungunan duka gobe za mu ji wannan insha Allahu ta'ala za mu ji waɗannan gobe insha Allahu ta'ala sannan ga abin tota waɗanda suna kawo ciwon zuciya manzon Allah yana cewa ka shaidun ku da su manzon Allah da kai ne ciwon zuciya suke kawowa coronary heart failure suna kawo shi da kuma abinda ake kira arthritis ko manzon Allah na yi muna ka shaidu da su abin tota masu ta magani waɗanda suke ƙara magani ga jiki masu ƙara muna vitamins da sauransu kuma annabi na ce muna ina horonku ku tsare waɗannan abin tutar ku riƙa ce su suna taimaka mu jikunanku an gane wannan sannan ga Qur'ani ya ambata sunan abin tuta daban-daban duk abincin da Qur'ani ya ambata kuma sai mu ga mai amfani yake ambatuwa an fahimci wannan in dai mun zo gobe insha Allahu ta'ala za mu iya sa kammala wannan ya abin da ya shafi lafiyar ɗan adam ga abinci kuma za mu ji zantukan malamai ga sunan ina da sun tari-tari sai dai ma in karanta abin da ke karantuwa kurum saboda yawansu malamai kuma na da da na yanzu sannan hadisai ga sunan tari-tari don haka in ka zo kwasa hadisan ma gobe sai ka samu tirila-tirila ko? Sai ka kwasa sannan sai mu je ga maganar Musai sai ma mu ji abin da ake kira Musai da kuma wasu abin tuta da Musai waɗanda kana cin su Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Akwai yawa wadanda suka aiko da neman addu'o'i, akwai wadanda suka aiko da qur'anai, ta ce Allah tana son a yi ma mahaifinta ne ko mahaifiyarta a yi ma mahaifinta addu'a wanda ya rasu kun. To akwai dai waɗanda suka yi ta turowa, wasu su yi ta turowa, suna neman addu'a, suna neman addu'a, suna neman addu'a. To duka gabaki dai muna roƙon Allah ya biya musu buƙatocinsu. Ta mahaifin nata Allah ya gafarta mishi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama. Sauran marigayenmu na musulmi gabaki ɗaya Allah ka gafarta musu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka yi musu rahama, Allah ka yi musu jin ƙai. Sannan akwai masu ɗaukar nauyin tafsir, su ma ba mu taɓa mantawa da su, saboda sai da su ne aikin muke tafiya ko? Akwai waɗanda ma wajen su kuma ba mu sani ba sun ɗauka, ba mu san su ba, ba mu taɓa haɗuwa da su ba, su ma sun ɗauka. Akwai wani nan cikin Nijar ma ya ɗauka, ba mu sani ba ko da yake ɗauka. Mafi yawan waɗanda suke ɗauka ba su ko faɗa mini, ban ko haɗuwa da su, kawai zan ji labarin an ce sun ɗauka. Kaga alamar mutum ma yana yi don Allah ko? To da yawan su ba mu kusan sun yi ba. Wani sai dai ɗan gidan rediyo zai faɗa maka cewa ne ya ɗauka, wani ma bai koso ana faɗin sunan shi. To sadaqatu sirri ta tafi ga gaban Allah, sadaqa ta boye tana ko tana kuda fushin Allah ko? Sai ya sa addu'a kada ta miƙa Allah ya karba. An fahimta? Don haka yana roƙo Allah ya biya musu buƙatocin su, Allah ya biya musu buƙatocin su, Allah ya mazuriya su albarka, Allah ya ƙara mu arzikin su albarka, Allah ya ƙara yalwata musu arzikin su, Allah ya ƙara yalwata musu arzikin su, Allah ya ba su lafiya ga jikin su, Allah ya taimake su, Allah ya taimake mu gabaki ɗayanmu, kuma Allah ya biya mana buƙatocinmu. Akwai masu son aure, Allah ya ba su abin yin aure. Mata masu neman mazaje, Allah ya ba su maza na gari. Mazan kuma Allah ya ba su mata na gari. Allah ya ba su abin yin aure. Masu auren kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya ba su zuri'a tayyiba. Allah ya ba su zuri'a tayyiba. Allah ya shirya musu zuri'arsu. Allah ya shirya musu zuri'arsu. Ya Allah ka taimake mu. Waɗanda suke cikin tashin hankali, waɗanda suke cikin tashin hankali musamman ga basu Sokoto ko da kuma Zamfara da sauran wurare, akwai waɗanda suna da ban tausayi kwarai, akwai waɗanda ma akwai lokacin da sai da suka aiko likafani ma suke biɗa don Allah a taimake su, a ba su likafani. Sai da muka samu ƙyallaye likafani za ka saura ma suna aje, mun tura musu wasu wani lokaci. To abin akwai tashin hankali, akwai wani ɗalibi wanda na yake tura shi lokacin ana neman taimakon ya mai aiki a asibiti ko? Kowa ya gane shi idanu bindiga suka dora mai da haɓa nan suka halba ta fito cikin ido, wanda duk ya ga wannan abin sai ya yi ne yana jin ba daɗi. An kawo wani ɗalibi na nan asibiti ma aka kira ni, na zo ne tsaye ban san abin da magani ba. Sun hajji baki ne, ƙasan baki ne, gabaki ɗaya duk sun gungunce sun koma ɗai-ɗai-ɗai. Likitan ya ɗauki ƙasan da hannu ya miƙo ne haka cikin asibiti, ne tsaye ban san ma me zan yi ba. Ire-irensu ga sunan ana zuwa da su, suka ce ya kamata a yi wani abu na neman taimakon irin waɗannan mutane, ne ce abin ya fi ƙarfi na ne. Nayi, Allah ya sani, sai dai addu'a kurum. Don haka muna addu'a Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, waɗannan mutanen kuma ya ba su lafiya, sannan waɗannan yankokan Ubangiji Allah ka kawo amincinka ka lullube waɗannan yankokan da shi. Allah ka ba su zaman lafiya, Allah ka ba su zaman lafiya. Akwai ɗan uwanmu da suke zuwa nan karatu, kowane safe kullum safe da su muke karatu. To gobara ta same su a kasuwar Kanawa wanda ba su fita da komi ba, shago sama ga goma sun kone, to muna roƙo Allah mai musu da alkhairi Allah ka mai musu da alkhairi Allah ka mai musu da alkhairi ina ganin gobe in zamu karanta tambayoyi ma sai mu gama da wata addu'a wanda za a ba su a karanta zan karanta addu'ar su je su ci gaba da karanta da insha Allah Allah zai mai musu duk abin da suka roƙi Allah Allah zai ba su insha Allah gobe zan karanta addu'ar in sha Allah ba shagu kuma sai sun gina falazoji ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.